الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بايهك انوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin Juma'a na Professor A Gondu dake a nan unguwar Sabuwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yini kuma watan Ramadan yau Asabar 24 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin Suratul Ahzab jiya mun tsaya aya ta 70-71 yanzu haka kuma karanta muna 70-71 ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha cikin fassara waɗannan ayoyin lokaci yayi muka tsaya kafin mu fara tafsirin wannan suran da jiya dun na gaya muku cewa waɗannan ayoyin suna cikin ayoyin da aka fi yawan karantawa wajen wa'azi domin abinda suka kunsa na magana mai cikakkar wa'azi da kaiwa matuƙa wajen nuna ma mutane idan suka bi dokokin Allah suka faɗi zance na ƙwarai to Allah zai gyara musu lamuransu kuma zai gafarta musu zunubansu a jiya ne gaya muku cewa zan karanta muku hadisi yau da ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan ayoyi Sheikh Nasiruddin Albani ya rubuta littafi da ya sama Khutbatul Haja wanda yake watan Khutbatul Haja sanan na ce ai tahrijin hadisi littafin karami ne sosai fasali biyu gare sai khatima haka duk faifofin littafin ba su ci faifa 10 ba abinda a ciki ko magana ya game da Khutbatul Haja wannan hutubar da muka ita ni yau da farkon ta ya ayyuhal ladina amanu taqullaha innal hamdalillah zuwa karshe don nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta a duk inda ya tashi bukatu to cikin ta akwai wannan ayar cikin hadisin da Sheikh Nasiruddin Albani ya tahriji a cikin wannan littafin akwai hadisin da Abubakar bin Abi Dawud ya fitar a cikin Musnad Aisha daga Ummul Mu'minin Aisha ta hanyar Hisham bin Urwa daga baban shi Urwa ibn Zubair yace daga nan Aisha yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukthiru hatain al-ayatayn fi al-khutba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yawaita fadin wa'innan ayoyi biyu cikin huduba sune ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima to annabi na yawan fadin sun ya tashi in ya tashi huduba haka nan akwai hadisin Sahal bin Sa'd bin Sa'id radiyallahu anhu yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza khataba an-nasa idan yawa mutane khutuba aw allamahum ko zai koyar da su wani abu la yada'u hadhihi al-aya baya barin wannan ayat ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ila qawlihi faqad faza fawzan azima haka kun ga wannan abu da ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam baya barin su in ya tashi huduba wannan hudubar da muke karantawa ko gani za ka ta innal hamdalillah hamukai wa inna azzaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammad sallallahu alaihi ya kamata ka hada ta wannan hudubar wannan hudubar muhimmanci gare ta kwarai da gaske saboda tana tawwace maka magana duk lokacin da aka tashi ka gaban mutane kai magana abubuwa suka kage ma ko kana jin nauyi in ka karanta ta to Allah yana sauƙaƙa da lamari in akwai mai son ya kore ka ita karanta ta sai ya rubuce ruqiya ce sosai tana rudar da makiya masu saurari mai son ya kawo maka rudu da matsala cikin jama'a to wannan hudubar tana rudar da shi ban ga muku wani hadisi da tabbata cikin sahih muslim daga Abdullah ibn Abbas akwai wani sahabi da aka ce ma Bamab yace inna bamaban qadima makkata bamab inna mutumin kirki ne a lokacin jahiliya amma da musulunta ba sai ya zo makka wa kana min azdi shanu'a ya kasance daga azdi shanu'a kabila ne wa kana yanki ya kasance yana yin ruqiya fi sana'a ta cikin jahiliya yana ruqiya irin ruqiya ta lokacin jahiliya min hadhihi rihi in iska ce iska ya same ka tabuwa ta same ka sai a hankali sai ya zo yi maka ruqiya fasami asufaha makkata ko sufaha min ahli makkata ya kuluna ya shigo makka sai ya ji wawaye cikin mutanen makka suna cewa inna muhammadan majnunun suna cewa annabi muhammad ai majnunun suna ga mai wannan kalmar da kun san ma'anar ta ko kuma sahibukum suna ce mai majnunun suna ga mai shi kuma mutumin kirki ne ka san idan aka zo ana zagin mutum a wuri mutumin kirki bai yarda da zagin da ake zai tanka ba don wasu da zan faɗi ba da na gaya muku wani malami Dr. Bashir Ali hafizahullahu na al-furqan wata ran an zo inda suke ana suka wani ina wuri nan take ya kama yace wallahi ba daidai bane shi bai yadda wanda ake suka ba amma ya kama yayi ta fadin ba haka ya kamata ba in mutun yayi kaza tun lokacin kimar Dr. Bashir da nake gani ta wuce da kuke tsammani saboda bai yadda aka soki wani ba shi wannan inda ake suka gaban Dr. Bashir bai yadda shi ga abinda ake suka ce ba bai yadda shi ba kuma mutanen da ke suka ce su ma mutanen kirki ne wanda ba su kasa ma Dr. Bashir din ba amma shi sai yayi jaruntacewa a ba daidai bane in aka ji mutum yayi ba daidai ba suka ce ake ba nasiha ake mai kaza ake mai ya faɗi wasu maganganu da za su fi san maka kirkin shi to ko da yaushe in ka shi mutumin kirki in an kawo suka wani mutum ko mutumin banza ne ana zaune to shi mutumin kirki magana ta yi za ta bambanta zai kokarin yin adalci bai kokarin ya biya ma mutane a ita suka mutum domin ana suka ta yi wannan mutumin ba ma zan ya shigo maka sai iske ana suka annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mai wannan magana faƙala sai ya ce lau an ni ra'aitu hadha rajula da na ga wannan mutumin la'allallaha yashfihi ala yadi zai yi Allah ya warkar da shi ga hannuna ba ana cewa majnun ba shi kuma ruqiya yake yana ba waɗanda ke taɓe iska yake wa don haka yaji ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar mai girma wanda Allah ya koya cikin Qur'ani sai ya ce da dai zan haɗu da shi da sai in bashi magani ina da irin wannan magani qala sai ya ce falaqiyahu sai ku yi haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce ya muhammad inni ulqi min hadhihi rihi ya ce ya muhammad ina ruqiya daga taɓin iska masu taɓin iska ne musu ruqiya wa insha Allah yashfi alai ala yadi man sha'a kuma in Allah ya ga dama yana warkar da mutane a hannuna wanda ya ga dama zaka ji jagita ma kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yima annabi sallallahu alaihi wasallam ruqiya amma da yake mutumin kiki ne ji maganganu ne kaman musulmi ko insha Allah in Allah ya ga dama ashe Allah yana nufi ne da alkhairi sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa halaka zaka ban dama yima ruqiya ko da Allah zai sa a dace فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال أعيد علي كلماتك اتكم من متى انجر يا ركيا هؤلاء أعيد علي كلماتك هؤلاء من متى وإن كلمون انجر فآدهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات
sai annabi ya maimaita mai har su uku duk yake karshe ta kuma maimaita mai injiya an kai karshen mai ruqiya ko yace abai da ta bai injiya fa qala sai yace bai annabi akan ta na uku yace laqad samitu qaulal kahna yace hakika naji maganganun bokaye dama ai magani iska yake yana mu'amala da bokaye yace naji maganganun bokaye abukan mu'amala na ne nayi ta jin maganganun wa qaulas sahara naji maganganun masu sihiri kuma nayi ta jin wa qaulash shu'ara nayi ta jin maganganun mawaka fama sami'tu mithla kalimatika haula'i yace ban taba jin irin wannan kalmomin ba ban taba jin abin da ya dadi su ba abin da ya kama hankalin su da abin da ya shiga su ban taba ji ba sai yace wala qad balagna qamusal bahri wa innan sun kai qamus na teku duk inda magana ke kawo mai hikima wa'annan maganganun sun kai qala fa qala hati yadaka ubayi uka alal islam sai ta kawo hannunka imamu mubayi'a ni ma na musulunta shikenan qala fa bayahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi mai mubayi'a fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi ya ce mai wa ala qaumika hajja mutanenka tunda mun ce da wani waje ya zo ko yace hadda su mutanenka kai musu mubayi'a qala wa ala qaumi su ma mutane na musu mubayi'a in ni koma zan dinga wa'azi da da'awa yanzu magana ruqiya da yadda aljannata ta tashi yanzu zan koma mai wa'azi da da'awa a cikin wannan lafzin babu na istainu ya tsaya wa man yahdihi innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa man yahdihillahu wa man yahdihillahu sai yace fama aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan sai wata ran annabi ya aika mutane yaki yanzu a makka akai haka bayan an dawo madina mutu an ci gaba da addini an ci gaba har musulunci ya fara iza masu yaki annabi ya iza wasu mutane yaki famaru bi qaumihi sai suka wuce wajen mutanen wannan mutumin mutanen da aka iza yaki fa qala sahibus sariyati lil jaysh sai wanda annabi ya shugabanta a wannan sojojin na yaki sai ce ma sojojin nashi hal asabtum min ha'ula'i shay'an kun doki wani abu daga garin su wannan kun doki wani abu daga wannan garin fa qala rajulun minhum sai wani mutum yace asabtu minhum mahara buta da doka na kake buta tsarki garin fa qala sai yace rudduha kuma mai san musu buta fa inna ha'ula'i qaum damad wa inna mutanen damad ne wa inna zo dokan musu alƙawari cewa ya musulunta su ma sun musulunta kun ga ƙarfin waɗannan kalmomin ƙarfin waɗannan kalmomin waɗannan kalmomin ƙarfi suke da shi an saka kai magana sai ka karanta su in magana inda tsoron yayi yawa ne sai ka karanta rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli akwai masu karanta wannan duk inda suka tashi magana ba daidai bane kuskure ne ba karanta rabbi shrah li sadri sai inda ana jin tsoro sosai annabi Musa lokacin da zai je wajen Fir'auna Allah ya bashi wa'innan kalmomi kamar yadda Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid ya kawo cikin ta sai du'a ala kulli halin ita wannan hudubai in ka har da ce ta ko zuwa akai limamin juma'a bai zo ba kana sahun gaba sai ka tashi gaba da juma'a kwarai da gaske da ka aukace innal hamdalillah ta kuwa dinga kallon ka mun san kalimun ba alaji kila ba da kafta di kake nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كذلك كذا مو حدوبه تفرقو
نعم
ita ce huduba ta farko saboda dogon surutu ne yanzu kowa yana son dogon surutu zai ake kariyo amma wannan ita ce huduba ta farko kawai sai ka zauna in ka tashi sai ka ce alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah mu kyautata wannan akan kaiya ta laji sai ka wadi a daina algushi in wani yayi ma algushi sai ka kawo kissa sai ka wadi kidare kawai don ka dawaita magana ta garminci duniya uku gace shugabannin sai ka dan ruhe da yanzu kar a taimaka a yi makasa addu'a a yi mu shugabanni da malamai addu'a Allah ya ba mu zuwan lafiya in lokacin damana na kace Allah ya ba mu damana mai albarka to a yi mu annabi salati a tashi zuwa sallah shikenan sai ce kai ashe liman ne ba sani ba to seriously haka ne wannan ita ce huduba ta farko
kun san lokacin da tafi ingila zuwa PhD sai kasance limani sai an yi wasu mogulin ne sai an yi imported ne daga waje a university gaba ɗaya ba mai iya bada sallah sai ya zo da liman waje da suka gane cewa madina ne karatu sai aka naɗa ni liman to da aka naɗa ni liman sai kasance ina yi wani nayi sai university ta kira ni bayan an naɗa ni president na Islamic society shugaban musulmin university gaba ɗaya da musulmi da wani musulmi ta ce muna so ba musulman waje ya koma zuwa muna so tunda ana samu daga ciki ana yi to ya kamata daga ciki a samu masu hudu ba ya ce to shi kenan sai da zuwa tattara mutane daga garin kawai ne mai da su limamai ne koya musu cikin su akwai wanda bai iya fatiha ba amma yau liman ya iya amma yana iya harbe ci wannan yana iya magana da turanci ya kai hudu ba ta biyu sai ne liman guda biyu kai kai hudu ba kai ka bada sallah shi kuma ya iya fatiha da sura amma kun zai iya karatar da hudu ba sai aka raba sai ya kasance kawai ran juma'a dun liman biyu akwai wanda yana iya yi guda gaba ɗaya ya yi wannan kuma ya bada sallah ya karanta fatiha da duk abin da ya samu wanda bai iya kuma sai ya haɗa shi da guda sai ya kasance biyu in ya yi hudu ba ya gama sai guda ya tashi shi kuma ya bada sallah sai suka dinga haka ran nan sai aka gama university na dawowa ta Najeriya su ma sun gama university sun koma ƙasar su ni ina PhD su suna undergraduate mafi yawa yaren ne sai wani ya kira ni wata juma'a ya ce sheikh dama ɗan London ne ana ce mai sai ya ce yau na je sallar juma'a masallacin mu liman bai taho ba sai ni tashi ni bada sallah ni wannan hudubar da muka yi ta yi sallar mu ta yi wuce sallar ku ta yi lafiya ku kuna babaki saboda ku kun tashi garin musulunci wanda ya tashi Sokoto wanda ya tashi Kano da wanda ya tashi Madina ba abin da yake gaya mai in ba shinkafa kaza ba ita kawai akwai can wanda yake nan ita ma yanzu akwai ta da yawa sai dai bata kai yawan can ba da laban da farar fata amma mu cikin musulunci muka ci wannan mutanen fa abin da yake yaya muku a ce yanzu liman guda da yan fatiha ba amma kawai shi zai bai to ya kai iya saboda kawai haka yanayin jama'a suke akwai wannan akwai wata randa na jiya sayayya shagon mai sayayya bakala mai grocery shop sai ce mini a ya ce masallacin kwaya da kuna sallah ya ce mu an babu hutu masallacin mu na juma'a ya ce hutu sati hudu aka babu saboda limami guda ne tahiyya ta kama shi ba wani zai iya hutu ba ko ba da sallah don haka da aka yi juma'a wadda ya ciki ta karshe ya ce to jama'a an ba da hutu daga yau masallacin juma'a sai bayan sati hudu zai je Pakistan ne ya ce an ba su hutu su masallacin su da juma'a kar in ka samu kanka irin waɗannan wuraren ka iya hudu ba kawai da ka iya wannan don haka na ba ku asamin kowa ya je ya halarci ta sannan ko lakca aka gayyace ka ideas suka dinga kaga suna dan mawaye in ka fara yin ta insha Allah ka yin ka karshe Allah zai ma buɗe wannan mu jarabu mun sha gani wata abin da ke samu karanta ta doguwa baka san abin da zaka faɗi ba bayan ta baka san abin da zaka faɗi ba in kai cikar ta ka yin ka karshe suka ga Allah ya ma fata shi sai ka tashi kai ta a wannan masallacin na sha hawan minbari wallahi ban san abin da zan faɗi ba ta kama ni zan bada sallah amma ko sai in ja ta in ja ta kadan kai akai kawai sai Allah ya fata shi sai wani abu ya shigo sai kawai ka faɗi kuma ga yayin ga muku ita kadai hudu ba ce in kai yi ta ka gama ta farko in ka tashi kawai sai ka fara ta hausa kuma kasan ba su na gaya ba yanzu zaka cewa ba sai kai ta ta samu don haka wannan ayoyin girma gare su sosai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya kuma yanda kuka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana daidaitatta yanzu abubuwa guda nawa abubuwa guda biyu in kuka yi haka kuma Allah zai muku wasu abubuwa guda biyu yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan Allah zai gafarta muku zunubanku wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda yayi ta'a ga Allah da manzonshi hakika ya samu babban rabu yanzu duk wanda zaka yi awa ɗaya kana ta surutu zaka faɗi abin da ya kai ma'anar wannan ba zaka faɗi ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam hudubobi ne gaba ɗaya da aka fitar da ta hudubar ta wuce tsawon ta yana karanta minti biyu zuwa uku ba bai taba ba
amma mun yanzu ake dogo hudu ba kuma duk ujuma a ciki amma ki tashi da kasance akwai fasaha akwai balaga menene kaulan sadida Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yace amma al-qawlus sadid amma daidaitaccen magana da ake nufi cikin wayannan ayoyin fa huwa al-qawlus sawab shine magana ta daidai wa huwa yashmalu kullu qawlin fihi khair wannan ya kunshi duk wata magana da za ka yi akwai alkhairi ciki yanzu Allah ya ce ya ku wani ku kai imani ku kiyaye dokokin Allah ku faɗi zance zance daidaitacce ku miri da daidaitacce nan da ake faɗi shine yace duk wata magana da kanta akwai alkhairi cikin ta sawa'un kana min zikrillahi ambaton Allah ne ka dinga yi to kai kaulan sadida yanzu ko ba hudu ba ka zauna kai kana ambaton Allah to kai kai in ka kiyaye dokokin Allah kai ambaton Allah to ka zan cikin ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida kai ka cika naka kana jiran alqawlin da Allah ya yi ma yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum sai yace au min talabil ilmi ko neman ilimi ne au min al'amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ko wa'azi ne ko umurni da kyakkyawa ne da hani da abin kyama shine wa'azi au min al kalamil hasan ko kuma magana ce mai kyau alladhi yastajlibu bihi al-insanu mawaddatan nasi wanda mutum ke jawo soyayyar mutane ko shi magana kwarai ce ko kaga wani ya sa hulla ka ce kai hullarka tayi kyau kace rigarka tayi kyau wannan kawai kaulan sadida ka fadi yayin kace kai dole yadi na ka tsohon yadi ne an bayyana ne ko shi ba ne ha gwanka da cewa an bayyana ne annabi sallallahu alaihi wasallam fa yana ce ma mutane kai kayi kyau ne ba su tafi jali ta annabi cikin bukhari wannan magana da kace gani yau kamar magana ɗan gaye ce ko hadisi ya inganta da cikin sahih bukhari annabi ya ce inna hadha sana wannan tufafin yayi kyau yana yabo wasu da yabba tufafi to ko irin ta magana zaka ga mutane yake kai ga kwabar wayarka kisin wayarka yayi yake haka dai falada ake samu jina cikin wal kalimatu tayyibatu sadaqa kai kace kai ka talmin gana kamar su kyau ka iya zabar takalmi kai idan aka wanke ma mashin ɗinka ma su iya wankin mashin daɗi mutum ka jinka ga mai haka komai na shigar jiba kace ba yayi kyau daɗi yake ji in ya iya sai ya ce don bai yi wanka ba don bai sai ka banka ba kai ne kuma kila ba haka bane baka irin waɗannan magagannun ba dole bane wai sai haka ba dole bane sai hulla ka tafi ɗinka ba dole bane sai takalmi ya yi ɗinka ko ka ce mu wani kayi kyau ka ce mai hullarka ta yi kyau ka ce mai takalminka ya yi kyau ka nuna mai mashin ɗinka ya yi kyau motarka ta yi kyau tayar motarka ta burge ni komai ka gaya mutum wannan zai ji daɗi ka ce gemun ka ya yi kyau kamar naka kaga masha Allah ya yi kyau to duk abin da ka gaya ma wani irin haka kaga na basa ta ya hira kowa kyau duhori ne masha Allah tabarakallah to duk magana da ka gaya ma mutum irin haka zai ji daɗi to in ya ji daɗi zaka samu lada ce kuma kayi kaulan sadida yanzu kana jiran Allah ya gyara maka lamurin kai ma za su yi kyau lamurin ka kuma Allah ya gafarta maka zunubanka shi kuma musulunci kalakatai abin so da zagin mutane da kai ta kowa ka zaga kowa ka mai san ma amma ka gaya ma kowa magana kwarai haka Allah yake so fir'auna ma wa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha dai sai Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yace ko magana wanda zaka jawo mutane su so ka don ka gaya musu magana game da jikin su da game da tufafin su mai kyau yace au gairi zalika ko wani wannan wa yajma'uhu qawlun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam duk inda magangannin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su da yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kaji kaulan sadida annabi sun tace duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya fadi alkhairi ko ya yi shu wa dukdu zalika kishi ya wannan alqawlu ghayru sadid maganar da ba daidai tatta ba ta kwaye ba wace yi ce ya shek yace huwa alqawlu alladhi laysa bi sawab shine maganar da ba daidai ba bal khata'u irin wannan maganar kuskure ce in ma fi mawdu'ihi ko ita magana ita a kuskure wa in ma fi mahallihi ko kuma inda aka faɗe ta ne kuskure akwai wata magana magana kwarai ce amma inda aka faɗe ta kuskure ne amma fi mawdu'ihi amma ga ita magana kanta bi an yakuna kalaman fahishan ne kasance alfasha ne zage-zage ne ashar ne yashtamilu ala sabbi wanda ya kunshi zage-zage wa shatam da ashar wal giba da giba wan namima da annamimanci wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka duk wannan qaulun ghayru sadid ne qaulun ghayru sadid aw fi mahallihi ko kuma magana ce ta kwarai amma ba inda take kamata a yi ba ay yakunu hadha al qawlu fi nafsihi khairu zai magana gaskiya ce magana kwarai ce lakin kaunuhu yuqalu fi hadha al makan laysa bi khair amma a ce nan ake fadin ta ba daidai bane li anna li kulli maqamin maqal domin ko ina akwai abin da ake fadi fa in kunta kalaman huwa fi nafsihi laysa bi sharri in ka fadi magana da ba sharri bace ita kanta magana kwarai ce lakinnahu yusabbibu sharran
amma tana iya kawo sharri bayanta. Fa idza qultahu fi hadha al-mahall fa idza qultahu fi hadha al-mahall fala taqulhu, idan har zaka faɗe ta irin wannan to kakka faɗe ta, li anna hadha laysa biqawlin sadid, domin wannan ba magana ce daidaitatta ba. Fa fi hadha al-mawdu'i la yakunu qawlan sadidan, a wannan wurin ba ta kasancewa magana daidaitatta, bal khata'un, magana ce kuskure. Wa in kana laysa haraman bi zatihi, in koda ita kanta ba haramun bace da kanta. Akwai wani waje da wata magana ba ta faduwa, annabi Musa da ya zo yana wa mutane magana an tara su, Fir'auna na nan, sai Fir'auna zai mai wayo sai ya ce ba ma balul qurunil ula, annabi Musa mai labarin iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka wuce iyayen waɗannan, yayansu suna wuta ba su bi Allah ba su bi manzon Allah ba. Annabi Musa ba bai sa haka ba, sai ce ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa, ce ilmi yana inda ubangiji na cikin littafin ubangiji, ya ce wallahu a'lam, sai kauce. Ba duk wallahu a'lam take nufin mutum bai sani ba, wata wanda mai kana bukatar kaulan sadida sai ka ce wallahu a'lam. Wata tambaya ya zo ta tun rigima ake so, tashin hankali ake so, so akai aji abin da zaka wadi, sai annabi Musa sai ya kauce, sai ce ilmuha inda rabbi fi kitabin. Bayan annabi Musa ya san cewa waɗancan mutanen iyayen Fir'auna da kakannin shi ba su bi manzanni ba su bi shari'a ba, ya san halakakku ne, amma in ya faɗi haka to mutanen nan ba za su yarda ba, sai ka zo ka zagi iyayenmu kuma ka kira mu zuwa ga addini, sai ya kasance sun ƙi karɓa. Don haka kowace magana tana da mahallinta, sai ta kasance ƙaulan sadidan. Sai ce fa idza taqala insanu rabbahu, idan mutum ya yi taqawa, wa qala ƙaulan sadidan, ya faɗi zance daidaitacce, hasala ala fa'idataini, zai samu fa'idoji guda biyu. Na farko yuslih lakum a'malakum, Allah zai gyara muku ayyukanku, wa yaghfir lakum dhunubakum, sannan Allah zai gafarta muku zunubanku. Fa bittaqwa salahu al-a'mali wa maghfiratu adh-dhunub, da taqwa ana samun gyaran ayyuka da gafarar zunubai. Wa bil qawli as-sadidi salahu al-a'mali wa maghfiratu adh-dhunub, haka nan da faɗin zance na ƙwarai ana samun gyaran ayyuka da kuma gafarar zunubi. Wa ulima min hadhihi al-aya anna man lam yattaqi Allah wa lam yaqul qawlan sadida, Sheikh Muhammad Misalin Uthaymi yace sai muka gane daga wannan ayar cewa duk wanda bai ji tsoron Allah ba kuma bai faɗi magana daidaitatta ba, fa innahu hariyun bi Allah yusli Allah lahu a'malahu, wannan ya ce cinta kada Allah ya gyara mai lamura nan, wala yaghfir lahu dhanbahu, kuma kada Allah ya gafarta mai dhunuban shi. Fa fihi al-hasu ala taqwa wa bayani fawaidiha, cikin wannan hadisin akwai kadai cikin wannan ayoyin akwai kadaitar da mutane ga taqwa da kuma gyara ayyukansu da bayanin fa'idar taqwa. Zaka taqwa abu ne mai girma, faɗin magana zance na ƙwarai abu ne mai girma. Kada ka yadda ya kasance cewa duk abin da ya fito bakin ka kake faɗi. Mutum mai yawan surutu baya hikima, in kana da akwai mutane da Allah ya ba hikimar zance ba su masu yawan surutu. In ya kasance ko ni ka faɗi ko ni ka yi posting a Facebook ko ni, yanzu za a same ka Allah ƙalla kana apology ka ce don Allah jama'a ya haƙuri posting ina ya ɗazu. Wasu ne gani sun ce ba tabbatar ba, amma yin tsanaki kafin ka faɗi magana da kuma tuna cewa abin da za ka faɗi zai yaddar da Allah ko ba zai yaddar da Allah ba ko zai kawo fushin Allah, to wannan sai ya sa ayyukanka su jaru, sai ya sa mutane su dinga ganin ka wani ƙwararre, wani haɗaɗɗe, wani kaza ba komai ba ne, lallai ka ji tsoron Allah, sannan wajen faɗi ka yi ta hari ka faɗi daidai. In wani ya zage ka karama, in wani ya zage ka kattaje ramawa ka yi dai adalci karama daidai. Annabi ya ce sabbatai bi sabba zul, wanda ya maka zagi eh kai mai duka mai zalunci, in kana so ka kame duk yafi. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, wanda yayi afuwa ya gyara lalata tana wurin Allah. Zaka ku kiyaye halissanku, halkinka in ya gyaru to rayuwarka za ta gyaru, al'amuranka za su yi sauki, Allah zai gafarta maka zunubanka, za ka samu babban rabo duniya da lahira. Zaka mu kiyaye bakinmu illar raddi, raddi daidai, wanda ya yi ba daidai ba a mai raddi, amma wata yana kuma mutum ya kare kai ya yi, ya je ya yi intiƙami da yawa, ya wuce abubuwan da suka zo a nasi, ya shiga cikin shakhsiyyar wancan, ya shiga cikin tarihin rayuwa ta, ya shiga cikin wasu abubuwa wanda yake ba daidai ne ba a faɗi. Zaka mu ji tsoron Allah, mu kiyaye bakunanmu, mu faɗi ƙaunar sadida, sai Allah ya gafarta muna zunubanmu kuma ya kyautata muna ayyukanmu. Sai Allah ya ce mai gaba, inna a'udduna al-amanata
inna a'udduna al-amanata 'ala as-samawati wal
sai Allah ya ce inna aghdna al-amanata ala as-samawati. Wannan ayan ma tana ɗaya daga cikin ayoyin da aka fi yawan karantawa, ana yawan huduba da su, ana yawan jan hankalin mutane da wannan ayan, ana yawan wa'azi da wannan ayan. Kuma wannan aya ita ma ta kunshi ma'anoni waɗanda ke jan hankalin mu game da riƙon amana. Allah ya ce inna aghdna al-amanata ala as-samawati wal ardi, haƙiƙa mun gitta amana ga sammai da ƙasai, wal jibali da duwatsu, fa abaina an yahmilnaha, sai suka ki su ɗoki wannan amana, wa ashfaqna minha, suka ji nauyinta, suka ji ta yi musu nauyi, wa hamalaha al-insanu, sai da Allah ya ce ni zan iya a kawo nan. Kun ga bai wanda aka gitta ba ko? Inna aghdna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali, shi da Adam shi ba a gitta ba, amma ya ce shi da iya a kawo bai. Allah ya agaje mu, ba mu iko saukewa. Wa hamalaha al-insanu, sai dan Adam ya karba ya doka. Innahu kana zaluman jahula, lalle shi dan Adam kafiri daga cikinsu ya kasance mai yawan zalunci, mai yawan jahilci. Yanzu jiya ko shikanta da muka karanta hadisi da muka ce akwai mai inkarin wannan hadisi saboda annabi Musa ya yi ne, annabi Musa ya bugi dutse, dutse ya yi gudu ya yi waye, sai mutane su dinga ganin cewa a dutse da bai magana, kaza da bai magana. To ashe in mutum zai karyata wancan hadisin zai karyata wannan ayat, domin ashe har dutse Allah ya gitta mu amana. To Allah shi da ya dutse, yadda yake da sauki gare ka kai magana, haka yake da sauki Allah ya sa dutse ya yi magana. An taqana Allahu alladhi anqa kulla shay'in, haka Allah yana iya sa komai komai ya yi magana. Don haka dutse ga ya ashe dutse yana magana. Wai ya ce dutse yana magana? Dutse ya ce wai dutse ya yi gudu, dutse bai gudu. Tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Allah ya ce kana ganin jirgi, kana ganin duwatsu, ranar lahira sai a tsammanin jirgi suke waje ɗaya suna gudu yadda jirgi yake gudu. Saboda ba abun bane ga Allah mai wahala ya sa dutse ya yi magana, ya sa dutse ya yi gudu, ya sa dutse ya yi tafiya da tufafin annabi Musa, ya sa annabi Musa ya wa dutse bulala, ya sa in ya bugi dutse da sanda alamar dutsen ta tsaya. Aka ce ya bugi dutse a yi musu hanya, ya bugi ruwa, ruwa su yi musu hanya, duk ba a yi haka da annabi Musa ba. Yanzu ya bugi dutse alamun dutse, ko kaga samu dutse karfe mai girma, kar bugi dutse yana bayin alama, bale annabi Musa don ya buga da sanda. Amma kai ba za ka iya samun sanda ka bugi ruwa ba yi hanyoyi guda goma sha biyu, ba za ka samu sanda ka bugi dutse ya yi hanyoyi goma sha biyu ba. Za ka yaza a yi wannan don ya zo cikin hadisi ya zama cewa abin inkari ga iri ne da yawa wanda suka fi shi nuna ƙarfin Allah da ikon Allah sun tabbata a cikin Ƙur'ani da yawa. Allah ya ce inna aghdna al-amanata, haƙiƙa mun gitta amana, ala as-samawati wal ardi, akan sammai da ƙasai, wal jibali da duwatsu. Al'amarin amana ƙarfi gare ni, al'amarin amana girma gare ni. Duk wanda ya samu yana iya riƙon amana, to Allah ya ƙarfafa da shi. Babu wata siffa da za ka mallaka da ta kai baccin tsoron Allah ta kai siffar riƙa amana ya kasance cewa ta riƙe babbar siffa. Don shi a cikin suratul shu'ara'i Allah ya ba mu labarin annabawa guda biyar, kowane su in ya zo cikin dalilin da zai sa a yarda da shi sai ya ce musu ni fa mai amana nake, ni fa mai riƙe amana nake. Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin idh qala lahum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Annabi Nuhu ya zo ma mutane ne suka ƙaryata shi, ya ce ya ku mutane na kazzaba qaumu nuhin al-mursalin qala lahum nu'aqafuhum nuhun ala tattaqun, sai ya ce mai inni lakum rasulun amin. Haka annabi Hudu Allah yake kazzabat adun al-mursalin idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Haka nan samudawa kazzabat samudun al-mursalin idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Haka nan mutanen annabi Lutu كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. حكى متانين النبي شعيب كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un kunga ku wani annabi cikin su abin da yake mutane inni lakum rasulun amin da Allah ya faɗi mutanen annabi nuhu sai ya ce isqala lahum akhuhu dan uwan su nuhu domin an kabila su ne mutume su ne kuma qaumu aka ce mutane ne an ce qaumu kuma ana nufin Hausawa Larabawa mutanen Najeriya haka mutanen Adawa annabi Hudu ya ce kazzabat qaumu Hudu ne musalim isqala lahum sai ce akhuhu kazzabat qaumu musalim isqala lahum akhuhu Hudun ala tattaqun kuma mutane annabi Salihu iz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun kuma mutane annabi Lutu iz qala lahum akhuhum Salihun Lutun ala tattaqun amma da aka zo ga asabul aikati zaka ce iz qala lahum Shu'aibun ala tattaqun saboda aikati bishiya ce da aka bauta ma gunki ne zaka Allah ya ce mutanen gunki sun karyata manzanni sai ce dan uwan su annabi bai bauta sai ce iz qala lahum Shu'aibun sai ka hudu suna ne ba ce akhuhum ba ala kulli hali kowani su sai ya ce musu inni lakum rasulun amin anan za mu dakata gobe za mu kara fitowa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi siffar da aka san shi da ita kafin aikin manzanci menene al-amin qalu rabbina bil amin wato siffar aminci ita ce babbar siffa da ya kamata kowane mu ya siffantu da ita gobe insha Allah za mu ta karshen wannan surar kuma gobe za mu tsaida wannan karatun da yadda Allah sai wata shekara idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi kuskuren zukatan mu ya shafe shi cikin littafan mu sai akwai tambayoyin da muke ya amsa kai tambayoyin muna da baki yau daban-daban akwai Malam Ibrahim Salihu Jiwa Malam Ibrahim Shehu Jiwa ainin daga Kaduna shekara biyu da soke ya zo musamman daga Kaduna zuwa wajen wannan tafsirin kuma lokacin mun gabatar da shi kuma yayi magana kuma yanzu wani uzuri ya kawo shi kuma ga ya kawo mana ziyara mun ne maka barka da zuwa Malam Salihu Malam Ibrahim Malam Ibrahim mutum ne mai kwarewa da gaske kuma mutum ne mai gwagwarmaya wajen harkokin da'awa ga Alhaji Aminu nan shi ma masha Allah kai ma muna maka barka da zuwa ga Alhaji Makilawi shi ma ya yi tafsiri ne kuma ga yana shi ma ya taho dukkanin ku muna muku barka da zuwa muna muku maraba sai akwai tambayoyi da muke yasa sawa
Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ba da Allah tambaya mallam mutum ne suke zama banza tare da kuma ka yanzu kuma ya sai ku kawo ta me ya kamata ka yi a musulunci
abin da ya kamata ta yi inda mafi yawan malamai shine istibra'i duk da istibra'i ya zo ne akan baiwa bayan an kamo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqam hamilun illa al-taqaba wala gairu hamilin hatta tastabri ko auka maqala alaihi salatu wassalam asali istibra'i ya zo ne game da baiwa amma dai jamhurul ulama mafi yawan malamai suna cewa ya ma da tattaba wani zaman banza ya kamata istibra'i kiyasi akan idda in mace mutum ya sake ta kun ga ai mun karanto wadda babu wanda ya taba ta daura aure yau aka sake ta gobe ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min ajjatin ta'tadunaha amma wadda aka taba fa fal mutallaqatu yatarabbazna bi anfusihinna thalathata quru zaka mace da tayi aure wani abu ya sadu da ita da mijinta to dole sai ta yi idda macen da aka kamo baiwa ya kasance can an taba takin ta sai ta yi istibra'i haka wannan ita ma ba a taba ba sai aure ba amma wani abu lalata ya shiga tsakanin ta da wani to ta yi istibra'i shi yake istibra'i shine jini daya wannan shine kaulin jumhurul ulama shine mazhabin Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal inda zahiriya ba su yarda da istibra'i ba saboda istibra'i ya zo ne a hadisin baiwa amma insha Allah istidlali na jumhurul ulama mafi yawan malamai ya fi haka in wani abu ya shiga tsakanin ta da wani kafin ta yi aure sai ta tsaya ta jini daya domin a tabbatar da babu ciki yanzu in ka dubi wacce aya ta suratul ahzab ka dubi wacce aya ta suratul baqara ka dubi wacce aya ta suratul talaq wanda duk mun yi bayanin su a nan duk abinda suke nunawa duk a tabbatar da dai babu wani abu cikin ciki don shi mai ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna sai ka in wani abu ya shiga ciki ya shiga tsakanin ku sai a bari ta yi idda daya ta yi haila daya shine istibra'i a tabbatar da babu ciki in wani ya ce ba a yi yana da dama ya ce ba a yi akwai wanda suka ce ba a yi Ibn Hazm ya ce ba a yi da sauransu amma dai ni ina baku fatawa akan kaulin jumhurul ulama kuma shi yafi zama daidai da nusus na shari'a idan an yi amfani da kiyasi wallahi ta'ala
cikin tambayar ce suna ba su kuma magana da sauransu
ba dole su sun ban magana ba sai dai an ce su ban magana saddul lidhari akan wani abu ya koma shiga to hakan yafi
wannan ce assalamu alaikum malam wata barwa Allah ce ba da lafiya kuma ta da azumi goma shin tana iya bari har bayan sallah ta ranka azumi ko kuma ciyarwa da ta
kuma wai mata kanta
wata barwa Allah ce ba da lafiya kuma ta da azumi goma
yayi yayi mara lafiya ba ta ciyarwa rankawa take faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra doka abin da ya wajaba shine ta ranka bayan azumi wallahi ta ala
nake assalamu alaikum malam barka da ibada Allah ya karbi ibadar mu amin don Allah malam ne al'amarin matakan da ke daruruwan da ke cikin tashin hankali ɗaya ta'adda sai idan ta suka yi hijira dukkan su haka bai zama da ku ba malam ko gaskiya tsayawa su yi idan an kashe su sun yi shahada ne
wannan ta fi ƙarfi na aiki ko wani ta ishe hajji ce yana mai karanto ma ahalari duk karatu na gaucin karanto ma ahalari ko risala ko izziya ko bukari ko musulun ba wannan babu ta cikin su za ka ban sani ba wannan abu ne wanda yake ya fi ƙarfin mutum ɗaya wannan duk wanda ya akanta ya ansa wannan ba ƙoƙari ya yi ba kawai ya yi gurage ne irin wannan mutane mallamai ke zauna kwamitin na mallamai ke zaunawa da kwamitin security da kwamitin a ƙarawa mallamai bayanin ga irin haɗarin da a ciki mallamai biyu uku hudu biyar su yi debate tattauna su yi bincike su kawo su ce to ga hukuncin mutane da irin abu kaza ya sama amma mutum guda yanzu da aka nemi mallamin gari ya ba da fatawa cewa su tashi ko su tsaya su yi jihadi wannan tafi ƙarfi na gaskiya wa Allah ta'ala
barka da mu don Allah malam ina tambaya menene hukuncin mu'minin da ke tsoron mutuwa
yayi da ne mu'minin suna tsoron mutuwa mu'minin suna tsoron mutuwa ai yazo wani sahabi ya ce ma Umar ina kin gaskiya yace kana kin gaskiya yace mai kai fa asbata kisa ta in ta kan waye gari yace na waye gari ina kyaman gaskiya kana kyaman gaskiya yace domin ina kyaman mutuwa kuma mutuwa yace ce gaskiya saboda haka yana kyaman mutuwa haka yanayi ne na mu'minai suna kyaman mutuwa kuma mutuwar ta fi musu Allah yana so mu dokar ransu Allah yace game da cikin hadisin Qudsi kuma ina kin taba su domin nasa suna kyaman mutuwa ma'ana abin da yake cikin hadisin Qudsi haka ba lafi yayi ba da yana kyaman mutuwa sai ta kokari ko ka kyamace ta ko ba kyamace ta ba dole za a yi ta ai kokari ai mata tanaji wallahi ta'ala
assalamu alaikum Allah ya kara malaka ya ce malam ta sallar tarawih ta hajji wata annabi ne ko
dukkanin su sun inganta duk sallar dare ne daga isha'i har zuwa alfajir ya keto duk lokacin da kai sallah ba sai an ce ba ga daidai karfe ba ai yanzu karfe ne ake karfe ta karfe ne bayan isha'i karfe 12 karfe 1 karfe a fara a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan karfunan amma da ya tsaya yayi sallah ta karfin dare irin wanda ake ce mata hajjul yau wa min al-layl fatahajjal bi nafilatan laka asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda sannan don da ya tashi yana yi sai kusan sallar asuba sannan ya tsaya lokacin da ya yi kamar da zuwa cikin sunan Abi Dawud amma kowace cikin su yayi dalilin shi ne hadisin na Aisha ta ce kowane dare sai da annabi ya sallata annabi sallata ya taba kiyamul layl farkon dare yayi bacci sannan ya taba yin bacci farkon dare yayi karshe sannan ya taba yin bacci farkon dare ya tashi yayi kiyamul layl ya koma yayi bacci sannan ya taba kiyamul layl dare gaba daya Abdullahi bin al-Khabbab bin al-Arat yace ban taba ganin kai kiyamul layl sai wannan ba wata sallah ce ta musamman yace inna salatu rabbi wa rahbi lalle sallah ce ta fadan abinda yakin da Allah da kuma tsoro a abinda yakin da shike baka kowace annabi yayi ta farkon dare yayi ta ƙarshen dare yayi ta tsakiyar dare yayi ta dare gaba daya amma so kai aka ruwa kira sallar dare gaba daya hadisi Abdullahi bin al-Khabbab bin al-Arat wallahu ta'ala
assalamu alaikum Allah ya kara ma Allah ya sa malaka aljanna
amin ayyo
mala ya halaka ayi masurati tauba bismillah
ha ba ayi masurati tauba bismillah saboda sahabbai da suka rubuta suratul tauba wasu suna ganin tana haɗe da suratul anfal ne haka da suka gama suratul anfal suka kawo ta bayan suratul tauba akwai masu ijtihadin ganin haka na biyu duk inda aka rubuta ta inda sahabbai suka samu an rubuta ba su samu an rubuta ta da bismillah ba haka masu ijtihadin rubuta ta da bismillah ba lokacin da aka rubuta qur'ani ba a rubuta kowace aya sai an same ta daga mutum biyu sun kawo ta haka kowace da aka samu kowace sura aka samu mutum biyu sun kawo ta da bismillah ba
ba a samu suratul tauba an kawo ta bismillah ba sai sahabbai suka yadda bismillah tsakanin suratul anfal da suratul tauba haka sai kasance ya ijma'i musu haka baya halatta ya duka saka babu magana za a yi hauka ko mai ba'a an yi dai ba daidai aka yi ba kuma ba daidai bane a saka wallahi ta'ala
wanda yake assalamu alaikum malamin ne gaskiya magana take cewa kudin kasa TV masu albarka sai ne a sake yin wani a sake tsawon bidiyo
ha a cikin kasar ku su suka fi albarka kwarai da gaskiya yi akwai cikin sotu fusila wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha shi kasa tana cikin abin da ake sai da kyan a fadi ta sai fili da kyan kasa yi fili ka fadi kila abin da yake cewa ana cewa in ka kasu wani waje eh saboda wani waje da ke kai albarkar kasa in baka dace ba amma kudin kasa da sai kasa shi adda za mu yi tafsirin wannan ayat kila shekara ne ko shekara ne biyu kila masu zuwa Allah ta'ala
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana tambaya ta kace. Lido nake. Da azumin ka a baki. Malam ne makomar azumin ka.
Kai kuskure kai laifi kai sabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya da qaulan zuwa wal amala bihi fa laysa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai ban maganar zancin banza ba zancin zo da aikin banza aikin zo kuma wannan lido yana cikin aikin zo ki to Allah bai da bukata azumi ya bacci abinci ne ya bashin abin share kai babban kuskure azumin ka bai kare ba in ba ka ci gaba ba ka sani ka dage ka san annabi ya hana sai ka ci gaba da yi to yana iya tafa maka azumi ni domin ai tsaba maka duk ibadu Allah ya gabe shi ibadarka ka haka kaji tsoron haka nan ka daina kaji tsoron Allah ka daina wallahi ta'ala
wannan yake assalamu alaikum malam barka da yau don Allah malam ni ne nake fama da yin istinai kuma a dangane da damuwa ta don Allah wata hanya zan bi domin in daina yin sa sannan don Allah malam wata irin matsala yake gagarwa a cikin
ka ji tsoron Allah ka daina ka san cewa Allah ya hana babu kyawu malamai sun ce babu kyawu cikin matsalar da yake aukowa ne aukar da low sperm count yana haifar da mutum ya kasance baya ganin shawar jima'i kuma ga mata ce ya kasance sai yayi irin wani istimna'i wanda suka saba haka ka ji tsoron Allah ka daina yana rage karfin maza da sauransu duka abubuwa yana da illoli daban-daban da ake ta faɗi wallahi ta'ala
wannan yake assalamu alaikum malam don Allah mutum ne ke fama da ciwon sanyi wani ruwa yana fitowa bayan ya yi fitsari sai bayan ya ga ruwan ya wanke ya yi sallah kuma ya kuma ganin ruwan bayan ya yi sallah don Allah ne ya yi sallah
in ya zama mai salas ya zama mai kamar sallah kenan ya zama mai salas ya zama mai yana zuwa yanzu yana zuwa an jima baya tsayawa to zai bari sai lokacin sallah ya yi a wallah ko ya fito ba zai dakata ba zai ci gaba da sallaci don haka in ya zama mai haka amma in wani lokaci wani lokaci ne to duk lokacin da ya fito mai sai ya wanke yayi alwala wallahi ta'ala wannan
yake assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya rufa ma malam tasiri duna da laha shin malam me bambancin qaddara lawhul mahfuz da qaddara da yadda kada
wannan magana ce mai tsawo magana ce mai falsafa a lawhul mahfuz can aka rubuta duk abin da zai kasancewa har tashin kiyama ya auku a rayuwar da ke kadar ake saukowa da shi a raba ma jama'a na lauhul mahfuz ana iya goge shi a canza kamar yadda ya zo daga Abdullahi ibn Abbas da wasu haka zai yiwu an rubuta maka wani abu sai a rubuto maka yawan addu'a sai a rubuto kuma a goge shi yamkullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa inda hukumul kitab karkashin wannan aya Abdullahi ibn Abbas yana cewa lahul mahfuz yamkullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa inda hukumul kitab karkashin wannan ayat Abdullahi ibn Abbas yana cewa Allah yakan goge na lahul mahfuz sai ya canza maka da wani abu da dama ya kaddama ya kaddaro shi haka lahul mahfuz za a rubuta wani abu zai samu kaza haka kuma in yayi yawan addu'a kaza za a goge mai a rubuta mai kaza da yake babu kaddara babi ne wanda yake bukatar yadda da mika wuya fiye da yake bukatar falsafa da abin da ya kama da haka in ka diba sharhin aqidatul qahawiyya na Imam Abu Ja'far Qahawi so yayi dogon bayani game da wannan kasar imani da kaddara wallahi ta'ala
wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana a amini malam ina da aboki sunansa Idris Abubakar wanda ya kama da jarabawa mai tsanani ya je kunna ka sai wuta ta kama jikinsa a fuskar shi duk sun kone da mata yanzu haka ina kasa ina fama da matsalar rashin lafiya wanda ya zama da baka ma da sauran musulmi ba shi daya Allah ba shi lafiya.
So ga matafiya zan ba shi muna addu'a in mun gama malam Ibrahim ka shirya za ka yi muna addu'a in mun gama.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wai da gaske ne akwai ashabul kahfi.
Ban san me yake nufi da haka ga suratul kahfi ta faɗi akwai su ga haka. Eh har yanzu akwai duniyar su ai yana nan cikin barzahu. Kowa yana nan har annabi Adamu akwai shi gaskiya ne yana nan ira cikin rayuwar barzahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam da Isra'ila mai miraji ya gane shi. Sai dai ban san inda zaka da ka gansu. Amma dai an yi su zaka suna nan a rayuwar barzahu suna nan wallahi ta'ala.
Assalamu alaikum. Allah ya kara mu Allah ya kara mu da lafiya. Amin. Dan Allah ya yi hukuncin cewa dan neman annabi sallallahu alaihi wasallam dan kiman annabi sallallahu alaihi wasallam dan da annabi dan akarar annabi da addu'a
annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi girma da daukaka da daraja ba a taba yin wanda ya kai shi girma da daukaka da daraja ba amma ibada ba a yi saboda annabi ibada Allah kawai ake wa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahu ahada do haka in za a kira wajen neman taimako da neman Allah kai ake kira in ana son Allah ya ansa kiran sai a wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati domin in baka son annabi ko kuma baka yi mai salati to ba a karbar addu'arka do haka annabi sallallahu alaihi wa sallam girmama shi ake yi salati ake mai dokaka shi ake yi amma ba a yi mai ba a yin abu saboda shi irin abu da ya shafi na ibada ba a sallar azhar saboda annabi ba a sallar la'asar saboda annabi ba a zuwa aikin hajji saboda annabi wallahu ta'ala.
Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya tsare malam ya kara lafiya ilimi da albarka don Allah malam ya yi hukuncin wanda ya tsara kanani da hannunsa
hukuncin sa mun faɗi da su shine mai istinnai
kuma menene hukuncin wanda ya farka da karfi ya gama ni a cikinsa kuma bai yi mafari ba.
Mai ahalar ya ce mara'a fi saubihi maniyan ya bi sallata ya yi gari mata asabahu ittasala wa adama salla min akhirin ummatin namaha duk wanda ya waye gari ya ga maniyi a cikin jiki ne bai san sadda ya same shi ba yayi wanka ya ramka salla ta karshe da ya salla tun daga bacci na karshe da yayi don haka in yayi salla bayan wannan to zai ranka ta wallahi ta'ala
wannan bayani. Yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yace fadilu to share at the top. Yace kam ke niyya ta salatu tarawih hal ya juzu an tusalli a rak'atin tahiyyatu wa tahiyyatu wahda arduin ka bayanan wadin ayi hakka assalamu alaikum wala faqata bi ijabatika billa bi hausa اللي
كان امم الحاضر المسلمين انه قد اختلف العلماء في كيفيه صلاه التراويح هل تصلى اربعا ام لا تصلى الا ركعتين فذهب جمهور العلماء الى ان الافضل ان تصلى ركعتين لحديث عائشه رضي الله عنها ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى وذلك هو مواظبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وقال قوم منهم خاصه المتاخرين انه يجوز ان تصلى اربعا بتسليمه واحده وذلك لحديث ام المؤمنين عائشه لقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا لا تسال عن طولهن وقصرهن ثم يصلي اربعا لا تسال عن طولهن وقصرهن فان هذا الفريق من العلماء فهموا من هذا الحديث انها اربع بتسليمه واحده بيد انه لم يذكر ذلك في الحديث كما قال شيخنا فضيله الشيخ محمد بن سالم الاسلمي والله تعالى اعلم.
فلنبتدي بانجاز السنه وان كتابه لفرمه الله da an yi kadar wannan wata ko ya wuce har sai ya isa da
dukkanin su biyu na farko dai hadisi na Aisha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafin daruka goma na karshe. Malamai sun ce in itikafin daruka goma na karshen Ramadan ka shiga da an ga azumi wa'annan darukan sun ƙare, sai yanzu zaka yi niyyar itikafin Shawwal. Annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito kan fita zuwa Idi daga mutakafe ne, don haka in ka yi haka ka fita zuwa Idi daidai ne. In kuma ka fito karshen Ramadan saboda wancan hadisi ya ce an ga wata yayi daidai, wallahi ta'ala a'lam. Malam Ibrahim zo kai muna addu'a wajen bukatar mutane, mutane da suka zo da kai matafiya kake, kuma har yanzu cikin tafiya kake, zaka koma yau ko gobe, don haka suka yi muna addu'a Allah ya shiga ciki ya karba.
اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ملكا الا شفيته ولا حاجه الا قضيته ولا عسيرا الا يسرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا تجده لنا في مصالحك لا عبد على قضائك ويسرتها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما وتفرقا وبعثنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بعد شقيا ولا محكوما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم رب العالمين سبحانك اللهم رب وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
ما شاء الله.